Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Zuwa ga filin amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna so ku tambaya mana masana harkokin ƙasa da ƙasa kan yanda ƙasashen Mali da Burkina Faso ke shirin kulla yarjejeniya da ƙasar Rasha maimakon ƙasar Faransa. Ya lamarin zai kasance? Za a dinga koyar da Rashinci ne a makarantun bokon ƙasashen ko za a ci gaba da amfani da harshen Faransanci ne? Ƙasashen biyu za su dinga amfani da takardar kuɗin sefa wadda ƙasar Faransa ke buga musu ne ko kuwa? Masu tambayar haɗin gwiwa, Baban Dimamman Bande tare da Tasi'u Unguwar Tudu da Magaren da Isuhu Madatti da Alisarkin Yaƙin Ni'ima da Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Profeso Hamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano wanda ya ce,
da Mali dai da Burkina Faso a ƙasashe ne maƙota kuma rainan Faransa, suna fama da rigingimu na tashe-tashen hankali musamman wanda ake cewa 'yan al-Qaida ɗin nan wanda suke samun ƙarin ƙarfi a wa'annan ƙasashe. To wannan shi yasa aka samu juyin mulki. Ita kuma Faransa uwar gijiyar wa'annan ƙasashe, suna zarginta da katsalanda a cikin al'amuransu, sannan wa'annan gwamnatoci da suka yi juyin mulki na soja ba su samu karbuwa ba, domin itsu yammacin Turai suna alaka ne cewa ba su yadda da gwamnatin juyin mulkin soja ba sai dai ta fara hula. To ƙasashen suna fama da wannan tashi-tashin hankalin, wannan shi yasa suka yi alaka da Rasha, kuma alaka su ta soja ce wanda za a tallafa, suke neman taimakon sojan ita Rasha domin su kawo galaba, su ci galabar wannan yaƙi. Misali, ita yanzu Burkina Faso wadda ita ce ta yi juyin mulki na bayan nan, kusan wannan al-Qaida sun kwace fiye da rubu'in ƙasar, wato ɗaya bisa huɗun ƙasar suna hannun wa'annan 'yan al-Qaida. Don haka yaƙin yana fitowa, yana matsowa kamar zai kwace ƙasar. Wannan yasa suka
neman mamaye ƙasar.
To alaƙar da suka shiga da ita ta soja ce a zo a taimaka su kawo wannan yaƙi, sannan kuma ya tallafa wa gwamnatin ta samu gindin zama. To ina ga wannan ba zai kai ga cewa Faransa za a canza ta ba, har a ce an cire yaren Faransanci a koyar da Rasanci, har kuma a ce an canza kuɗin Faranshi, wannan franc da suke fama da shi ko sefa, a ce an koma rubles. Ina ga ba za ta kai ga hakan ba, da domin alaƙar ga iyayen da ta tsaya.
Ma'ana ita wannan alaƙa za a iya cewa ta wucin gadi ce da zarar al'amura sun daidaita waɗannan ƙasashe biyu na sha'anin yaƙi ɗin, za a iya cewa kuma za a rufe ta kenan.
Ina ga ko da ba a rufe ta ba, a hankali dai za ta iya raguwa ta mutu. Domin me? Domin ita ai Faransa yanda tawa ƙasashen da tawa mulkin mallaka ta riƙe su ne gab. Tattalin arzikinsu yana Faransa, hatta kuɗin dai Faransa ce take buga hannu, sannan kuɗinsu na ajiya kowace Faransa ta tilasta musu su ajiye aƙalla 85% na kuɗinsu a kuɗin a bankunan Faransa suna hannunta. Don haka kaga wa'annan ƙasashen ba za su iya juyawa ba ta yanda suke da sauki a ce sun koma Rasha. To ita kuma Rasha a siyasar duniya kaga ba kuwa ce shigowa cikin irin wannan ba, inda tawa mulkin mallaka, sannan kuma ga yanzu rigimar Ukraine ɗin nan wanda ta sa aka sa mata takunkumi, wannan shi yasa ita kuma take neman gurin da za ta samu kafa ta ƙarfi a guraren, shi yasa aka samu wannan alaƙa ta su.
wasu na ganin cewa to anya Faransa za ta iya zuba ido misali har ma wannan alaka da Burkina Faso da Mali suke kokarin kullawa da ita Russia ta yi wani tasiri misali
a gaskiya inda Faransa ta wa kasashen da tare na riko gap zai yi wahala domin ba wannan ne karo na farko ba an sa shamun kasashe na renan Faransa wanda za su bore su karkace zaka ga ko a hankali ko dai Faransa ta sa a bore ko kuma ta fito karara ta juyin mulki yanzu misali lokacin da aka samu Thomas Sankara kaga shi ma ya kawo gwamnati mai ra'ayin gabade wanda ba sa jituwa da Faransa amma kaga a hankali Faransa tazo ta yi yanda ta yi ta kutu-kutu aka samu Kampore mataimakinsa ya ture shi ya zauna shi ma da Kamporen ya zama masu za su ga liability suka yi yanda za a yi don haka ita Faransa tunda da yarjejeniya ma ta siyasa banda ta soja banda ta tattalin arziki tana iya juyawa ko bata fito a fili a yanzu a karara tayi ba amma tsawon lokaci zaka ga tayi yanda tayi ta ture wannan gwamnatin ko kuma ta sa gwamnatin ta juya ta tilasta ta juya alƙiblarta ta koma yanda ake so a da
to amma wannan watakila yunkurin da su Mali da Burkina Faso suka yi tunda watakila ita Faransa ta lura da dalilan da suka sa ya wannan yunkuri baka ganin zai sanya watakila ta yi karatun tanus watakila ta yi wani abu wanda zai dadada musu
ai ba dadada musu za ta yi ba duk yanda za ta yi shi yasa nace ma duk yanda za ta yi ta ga ta jawo wa'annan ta mai da su sun zauna cikin layinta za ta yi dalili ko shine ai ita Faransa tana faɗa cewa idan fahar shugabannin Faransa kai suna faɗa in har dai Faransa za ta rasa wa'annan kasashe to ita kanta tattalin arzikinta zai yi kari domin akan nasu yake a tatilasta musu a gurin su suke aje a Faransa suke aje kudin su dan haka ba za su so su kauce ba dabara za su ta siyasa zaka ga a hankali za su kokari su ga yanda suka juyar da wannan abu karbuwarsa domin yanzu suka fito suka ce za su boran zai yi yawa saboda talakawa matsin da suke ciki ya sa suna maraba da wa'annan gwamnatocin soja su kuma gwamnatocin da suka hauna soja su ma suna tsoron kasi matsa a zo a kai ga musu juyin mulki da haka a siyasance da diplomasiya za su so yanda za su samu karbuwa ne a hankali duk kasashen Faransa haka ga
to wannan batuna zuwa ne kamar yadda professor yayi magana a daidai lokacin da ita Russia ke yaki da Ukraine wanda kuma ya sabbaba al'amura da dama musamman ta fuskar tattalin arzikin duniya wancan yaki na Russia watakila ba zai sa yayi wani tasiri ganin cewa kamar kasashen duniya ba sa so ita Russia ta je Ukraine din nan kuma ta je kuma gashi yanzu wasu kasashe a Afrika suna kokarin kulla alaka da ita
na'am wannan abun na rigimar ta Ukraine a gaskiya zai farfado da yakin cacar baki da aka yi shi tsakanin gabashin Turai da yammacin Turai cewa in ba sa aka ci ba ita Afirka din za ta samo guri ne na gwada kwanji da karfin wa'annan manyan kasashe zaka ga in ba sa aka ci ba Faransa da Turanyan ma za su goyi da wani bayan bangare da su kuma Rasha su goyi da wani bayan bangare a tada rigingimu a cikin wannan na ɗaya kenan sannan na biyu zaka ga cewa yanda ake tafiya din na taso da wannan rigingimu su Turawan za su yi kokari su ga sun dakile a karin karfin Russia a Afirka su kuma Russia tunda yanzu take shigowa za ta yi kokari ta ga ta samu abu kamar yanda ya faru a da an ka duba irin yanda aka faru a irin su Angola su Namibia Russia ta dau da Cuba su dau wani bangare wannan kuma su dau wani bangare a kawo abin da ake cewa yakin proxy wato na ka samu yaranka ka sa su su rinka ba kowanne ya rinka ba wani bangare makamai da taimako suna gwabza wannan rigima tsakanin su.
Kenan za a iya cewa ita Russia wannan tayi ko kuma wannan neman tallafi da Burkina Faso suka yi da Russia daga wurinta kaman ita wata dama ce a wurinta na gwada wannan kwanji kenan za a iya cewa a nahiyar Africa.
Kware da gaske wannan dama ce da ta ƙara samu ta shigo cikin yankunan Afirka musamman wannan bangare na Sahel wanda ita ba ta ciki kaga wannan zai ba ta dama haka an kalura ma ai yanzu China ita ma tana shigowa Afirka ita kuma ta fuskar tattalin arziki take shigowa ta ta bada abubuwa daban bashi ne yayi sauki ba irin na wannan ba ta shigo ta tallafi ta ne dan kowace tana neman ƙara mai ƙarfinta a wani tasirinta a wannan bangare kuma kamar yadda na faɗa dazu ita yanzu wannan gurare zaka ga rigimar ta zafi domin har America ma ta fito tana cewa duk kasashen da suka yi wannan sai dai su zabe ne ko su kowa annan dan haka kaga magana ce wanda har suke batun za su yi amfani da takunkumi da wane ne tsakanin su akan kasashen da suka tafi wajen Russia su kuma Russia zaka ga suna neman yanda za su ba wa annan kariya da ƙarin ƙarfi dan kar su rasa su daga hannunsu.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Professor Kamilu Sani Fage da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya ba da hannu Salomon Abu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.